السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كفهم أمس تنبوي منار أي أمواء مسلمي أكوئنا الدنيا الدعاء تمسمى مالم الشيخ عبد الوهاب عبد الله أبو عبد الله إمام أهل السنة والجماعة akan rashin lafiya da yake ta fama da ita a cikin waɗannan kwanaki. Muna fatan a masa addu'a Allah ya tashi kafadunsa, Allah ya inganta lafiyarsa, Allah kuma ya sa yana da ƙarfin gwiwa da dama da zai zo ci gaba da da'awa da faɗakar da mutane zuwa ga hanyar Allah. Wallahi yana kwance a asibiti baya gida da aka yi masa addu'a Allah ya bashi lafiya. Muna fatan Allah ya inganta masa lafiyarsa, mu ma ya bamu lafiya gaba daya da sauran malamanmu na sunna da suke ba su da lafiya, duka marasa lafiya cikin mu Allah ya basu lafiya, wanda suka riga mu gidan gaskiya kuma Allah ya kyautata makwancinsu, kuma Allah ya sa aljanna makoma gaba daya. Wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, yana tambaya ne akan gado. Wai mutum ne ya mutu ya bar yara da mata da iyaye da ƴan uwa na jini, yana so ya ji suwaye da suwaye ne za su ci gadon shi wannan mamaci. Idan Zaidu ya mutu ya bar iyaye, mana ya riga iyayensa mutuwa, to wannan babu wani jayayya, ubansa da uwarsa, babansa da mamansa za su ci gadansa. Uba baya hana uwa ta ci gado, kamar yadda uwa ma ba ta hajabin uba ta hana baba ya ci, kowa da matsayinsa. Kun fahimce ni? To amma uba yana hana kaka ya ci gado, kamar yadda uwa ma tana hana kaka. Abinda nake nufi, idan mutum ya mutu ya bar mahaifinsa da kuma mahaifin mahaifinsa, kuma mai kuɗi ne shi, kenan ya mutu ya bar kakansa da babansa, to a nan gudun an zora bangado, sai a cewa kakansa ya yi haƙuri, babansa ya masa, wato ɗan kakan shi ne baban mamacin, ya masa hajbu hidman za mu ce kenan, ya yi masa hajabi, ya haramta masa cin gado a lokacin gaba ɗaya. A lokacin da kakan da uban wane ne ya fi kusa da mamaci? Uba ko? To ku riƙe ƙa'ida, kullum idan an zo rabon gado, wanda ya fi dab da mamaci, wanda ya fi kusa, in an samu mutum biyu uku wanda ya fi kusa da mamaci, to shi ne yake cin gadonshi. Duk wanda ya ɗan nesanta da mamaci, to koyaya, to shi ma ya nesanta da cin gado. Haka idan akwai uwa mahaifiyarka kai, to ita ma mahaifiyarta ka tana da uwarta, to sai ka mutu, Zaidu ya mutu kai, to wannan mahaifiya ta kori uwarta, ba za ta zo ce yauke din ma aini na haife ki, kika zo kika haifi wannan, ku raba da ni. A'a, a nan gurin sai a ce duk sun zo sun shiga layi, sai a ce waye fa kowa kusa da mamaci. Yawwa, abu na biyu, to mutum ya mutu ya bar ƴaƴa da maza da mata, sannan ya bar ƴan uwa. Me ƴan uwa? Ya bar yayansa, ya bar ƙaninsa, sannan ya bar wataƙila a ce kawunsa ma. A bisa ƙa'idar da na ba ku,
yanzu tsakanin danka da kaninka, danka na cikinka da kuma kaninka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya, wa yafi kusa da kai? Banji ba, danka. To idan kaninka yazo, danka yazo, za a raba gadanka bayan ka mutu. To da yana koran dan uwa, kun fahimce ni? Shi dan uwa yana cin gadan dan uwansa ne idan dan uwan bai taba haihuwa ba, ko kuma ya haihu yayan sun mutu. Dan haka duk wanda yayansa yake da kuɗi, na'am, duk wanda yayansa yake da kuɗi kuma yayan nan nasa ya tara yaya, to gaskiya yayan nan sun maka illa. Wallahi ba ka ci komai ba. Kun fahimta? Sai dai ya mace ce ya bari, ita tana da rauni dama, ita ba za ta cinye gadon gaba ɗaya ba. Ita tana iya yin tarayya da waye, tana iya ita ya mace, kamar misali mutumin da ya mutu ya bar ƴaƴa mata, ko misali ya bar ƴa mace, to ga kuma ƙaninsa uwa ɗaya ba dai ko yayansa, to wannan suna iya tarayya da wa da ƴaƴa amma mata, amma namiji illa yake ba ƙarama ba. Sai kai haƙuri, ko kuka yi tara dukiyar alhaji, ko kuka yi ta wahala kafin a haifi ƴaƴan nan, ko kuka yi komai, amma wallahi yaro nan ko jariri ne zai ɗaga ka sama ya buga ka ya kwashe dukiyar, kai ka gama nan kallo. To sannan idan aka samu ƴan uwa guda biyu da ɗan uwan mamaci uwa ɗaya uba ɗaya, da kuma ɗan uwan mamaci da suke uba ɗaya ko suke uwa ɗaya, to shi kuma ɗan uwan mamaci uwa ɗaya uba ɗaya kora yake, bai da kirki, yana zuwa, shi kuma shi ne yake cin gado. To sannan mata, ita mata ƙani bai isa kore ta ba, ɗa bai isa kore ta ba, uba ma bai isa kore ta ba, tana da ƙarfi ita ma, tana da ɗaya bisa takwas. Me ɗaya bisa takwas? Idan alhaji ya mutu ya bar miliyan takwas, to automatically ko ba ku je kotu ba, kawai miliyan ɗaya na matarsa ce. Idan kuma matan sun su nawa ne, su huɗu ne, to za su yi fa tarayya ne a cikin miliyan ɗaya. To gaskiya wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa mata ba sa son kishiya. Ku ganewa ne ba kwai. Allah kuwa, Allah ya sa kana da biliyan takwas ka mutu in matarka ita ɗaya ce daga kai sai ita a Abuja ko a Lagos. Automatically za ta ci nawa? Biliyan. Wannan hukunci ne da yanzu ina magana kawai, in lam yakun lahu walad, bai da yaya. To amma idan su biyar, su hudu ne fa, haka za a ɗauko biliyan ɗaya nan a kasafta musu. To ku yi musu uzuri, in ka ga mace tana gigita za a yi mata kishiya, musamman matar mai kuɗi ba ta bari a yi mata kishiya. Saboda me? Akwai tanadin da ta yi. Kuma kun san me? Yawanci kuma ta gani suke miji ne zai riga su mutuwa. Kai ma, kai da kanka ma gani kake yi kawai, matarka dai za ka riga ta. Kuma ina so na gaya muku wani abu, ku lura ku dai ku bincika. Kun lura da cewa mata sun fi daɗewa? Ko ba ku ce gaskiya ba ma haka dai? Ku tsaya ku lura. Kun lura da cewa mata sun fi daɗewa? Duk lokacin da aka haɗa gida, aka yi aure, insha Allah sai dai ka ji alhaji ya mutu ya bar mata, alhaji ya mutu ya bar matarsa, wani ya mutu ya bar matarsa ya bar ƴaƴa. Yawanci su ake mutuwa a bari da wahala. Yawanci mutuwa muke mu bar matanmu. Wani irin rai ne da su mai tauri da baya tafiya da wuri. yawanci ana samun mutum matarsa ta mutu, amma kafin ka samu mutumin da matarsa ta mutu sai ka samu macen da mijinta ya mutu bila adadin. Kuma in kana so kai wannan statistic din, ka zo masallaci ka ce a daga ma hannu duk wanda matarsa ta mutu, duk wanda matarsa ta mutu ya daga hannu, za ka ga ba su da yawa. Amma ka je makarantar Islamiya ko taron mata a unguwa ka ce duk wanda mijinta ya mutu ta fito da daga hannu, wallahi sai sun cika maka unguwa. Wannan wani sako ne da ya kamata mu fahimce shi sosai, ko mu tsaya mu kula da iyalinmu mu yi tarbiyya ta ƙwarai, don galiban waɗannan matan da kake gani su ne dai ake mutuwa a tafi a bari. Tana jinyarka ita za ka yi wasiya ka ce mata hajiya da Allah a kula da kaza da Allah, kai ka san za ka riga ta, ita ma ta san cewa za ka riga ta, kaɗan ne daga cikinsu suke mutuwa da wuri wata dalilin haihuwa ko larura. Allah sa mu cika da imani, Allah kuma ya ƙara mana lafiya da imani gaba ɗaya. Allah sa mu binne matanmu gaba ɗaya mu riga su riga mu. Ah, ba ku ce amin ba? To kai ruwan tabe ka an baka zabi da binne ka da ka binne wanda ka fuso, wanda ka binne ko da jinkiri da imani da salatin annabi. Allah sa mu cika da imani. Wani ya ce ai an ce wai duk wanda ya samu kabbarar harama tsawon kwana 40 to zai samu aljanna. Eh, in ya mutu da imani ba? Eh, in ya mutu da imani zai shiga aljanna ko mun dadewa. In an ce mutum ba zai shiga aljanna, ba wai ana nufin yana mutuwa zai shiga aljanna ba, ma'ana ko mun dai ko mun darin dadewa dai zai shiga aljanna. Kuma ana faɗin irin wannan saboda zaburar da mutane su rinka riskan kabbarar harama a masallaci. To sai ya ce wai shi ya sai ta kwana 40 din nan, to amma sai ya makara dan ya samu wannan sai ya makara, an riga shi kabbara haram, sai ya yi dabara sai ya samu wasu ya ce su zo a yi jam'i dan ya samu mai kabbara harama da wannan limai, ya ce shi ma yana ciki a baka ciki tunda ai ba da limamin ratibinka ka samu ba. In mun tafi akan ingancin haka din, kuma ina so ku lura da na guda, wasu mutane suna rike irin waɗannan hadisai su zo su rinka yin sakaci akan addini. Kawai mutum da ya ji an ce masa wai a iyaye kakanni suna faɗa da malamanmu na gargajiya in ka samu kabbara guda 40 za kai za ka shiga aljanna, in ya saita 40 din nan sai ka mashi kenci, kuma gadaransa ya riga ya yi 40, wannan ba daidai bane, kuskure ne. Ka kula da kyau, za a iya cewa za ka shiga aljanna wallahi sai ka shekara 300,000 kafin ka shiga aljanna. Eh, za ka shiga, amma sai ka dafu kafin ka shiga. To kaga ai babu akwai damuwa. Allah ya ƙara mallan lafiya da nisan kwana. Abu tambaya ta a can anan ita ce menene hukuncin kudin mining din Pi Network a addinance? Muna sa ran gobe za ta fashe insha Allah. Gobe ne za ta fashe ko? To ka bari in ta fashe din sai ka zo kai tambaya insha Allah. Sai ta fashe sai ka zo sai mu baka fatawa in Allah ya so yadda. Kuna nan ba ku da wayo har yanzu. Ni tunda nake nake jin wannan abun ana za ta fashe nan, ni har yanzu ban ji ta fashe ba wallahi. In za ku je ku yi sana'a ku nemi kuɗi, ku je ku yi sana'a gaskiya ku nemi kuɗi, kun ji? Wannan yace ina neman ƴan uwa al'umma musulmi su taya ni da addu'a, Allah ya bani jari da zan fara sana'a ni ma na dogara da kaina. To Allah ya baka, Allah ya bamu gaba daya, kowa Allah ya rufa masa asiri ya bashi yadda zai. Ka dage da addu'a, ka dage da ibada, kuma ka dage da neman kuɗi. Eh jama'a, duk wanda yake so ya samu kuɗi fa ya je neme su. Yawwa, ba a zama a fita a fafata kawai, aikin ƙarfi ne, sana'a ne, kasuwa ne, noma ne. In dai kana so ka samu kuɗi ka je ka nemo su. Yau ba alaka tsakanin ustazanci da samun kuɗi ko rashin samu, kawai ka je ka nema. Yauwa, mutum ya zo ya zauna ce a taimaka mai da addu'a ya samu kuɗi bai je ya fita ba, a tumasanci da zaman roƙo da kwanciya a gida ba a fita aje a nemo da mutuwar zuciya da roke-roke wallahi ba zai kai ka ko ina ba amma in ka sa himma da kokari kana ta bugawa ana ta yi to sai an yi hakuri matsalan mu samarin mu matasa gaggawa yanzu sai na samu kana ganin alhajinka tunda ka tashi kake gaice zuwa kasuwa yau sama da shekara 30 40 50 amma ya mallaki kaza ya mallaki kaza ya mallaki kaza kana ganin wani abokinka tunda kuka tashi neman kudi yake yi amma ya tara kudin nan sai da yi wata duguwar tafiya kafin ya samu wannan shikenan kai kawai kace wai yau yau din nan kai ma kana so ka samu wannan kudi ai dole sai ka bi wannan hanya ba yanda za a yi jariri kawai kuwarsa tana haifarsa kawai ya miƙe zama saurayi matashi ya kama neman aure dole sai ya yi haƙuri to shine matsalar yaranmu matasa gaggawa me gaggawa in an sashi a shago ya ci satar kuɗi wai shi yana so ya maza maza ya kuɗi shi ma ya saci kuɗi ya gina gida ya saci kuɗi ya hau abin hawa ya saci kuɗin mai gidansa ya tara jari a ɓoye yana gaggawa ya samu ya yi da wuri ba inda za ka je haram ba inda za ta kai ka bala'i kake tara wa kanka da masifa kai haƙuri ka bi hanyar da ake bi ka lallaba kai ma zo akwai lokacin da za ka zama wani shikenan ka fita nema fita kasuwa fita sana'a nemi Allah ya baka lafiya buga 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 ka gani Allah zai baka yadda zaka insha Allah kuma akwai hanyoyi na nema sosai suna nan Allah bai rufe su ba musamman mu dai a nan Kano garin nema ne akwai albarka a garin nan za ka san wannan ba sai garin Allah ya waye ka je hanyar gudu ka ga yadda motoci suke shigowa masu shigowa neman kuɗi ka ga yadda babura na adidai saboda babura waye suke shigowa da motoci anan za su yi sana'a su samu abin da za su ci su fita su bar mana garin su bar mu da baccin safe fita hanyar gwarzo ka gani yadda ake fita in magariba ta yi fita hanyar ɗanbarta ka ga gusulan bala'i a kurna duk baƙi ne sun zo sun nemi kuɗi sun fita amma kai ɗan Kano ɗan cikin gari kana nan sai dai ka wanke wando ka kwanta ka yi bacci gobe da safe kana jiran ɗumame yarinya ya budurwa a gidanku ta je ta ce a bata kuɗin pampers kai ma kuma ka je ka ce a baka kuɗin me ne ban sani ba za ka karba ko kuɗin part kai nake so in ci akwai abun kunya gare ka wallahi kullun ta takaffafin nas a baka a baka a baka fita kai aiki fita kai sana'a fita ka je ka nema duk wanda ya fita ya je nema Allah zai ba shi idan har annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zauna a gida ba ya je ya yi kiwo ba kiwo fa ya je ka duba halar kiwo ya je kiwo ana biyansa ba duk kun manta wannan idan manzon Allah da kansa ya ɗebi kaya ya ɗora a kan rakumi ya tafi ƙasar Sham ya je ya kasa kaya annabi ya je ya kasa kaya a matsayinsa na annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya rufa kansa asiri ya tsaya yana roƙon mutane wa ya wani mu zai zo ya zauna idan Umar zai je ya noma idan Umar zai je kasuwa sai na Umar fa kasuwa yake zuwa zai bude shago fa yana jira Umar Usman bin Affan fa dan kasuwa ne kaya yake zuwa ya je ya sayo ya saro kaya ya zo ya kasa a bashi riba Ali bin Abi Talib fa har dako yayi dako din nan na kasuwa ya dauki kaya ya loda dan ya rufa kansa asiri wa yaro karami sai ga da karfinsa da lafiyarsa sai ya zo yana roƙon 2000 3000 kana jiran babanka ya tura maka recharge card kana jiran mahaifiyarka ta tura maka 1000 yunwa ta dame ka ba ai abinci a gida ba ga lafiya ga karfi Allah ya baka ga dama Allah ya baka kaki zuciyarka ta mutu kuma kowa ya dogara wai karatun boko yazo ya samu aiki wannan gwamnati wannan su ma an yunwace suke wallahi Allah nake gaya muku wallahi abin tabarewa yake da lalacewa maganar samun aiki lalacewa yake tabarewa yake da haka mutane ma ku tsaya kawai koyi sana'a kawai da wannan ne kasar China tafi karfin kowa sana'a China wani ya nuna mun wani gari a China yace kaga wannan garin malam duk mota da kake gani irin hoho hoho gari ne guda gabaɗaya kawai kowa ita yake kirawa kamfanoni ne kawai hoho suke irin hoho din nan manyan motoci da mai bodi biyu da mai bodi daya ba abin da ba sa yi muna zaune muna mun kashe zuciyarmu ba mu da creation ba mu da tunanin yin sana'a muna noma tumatir a nan amma ba mu da kamfanin tumatir masu kudinmu ba za su yi ba sai dai a tuna mana Lagos su je su gyaro shi su kawo. Yanzu shinkafa fa sai mu noma shinkafa anan su Lagos su Kudu su Ibadan ba su da kasan noma shinkafa, sai suka mana dabara sai mun gama wahala. Su kuma sai suka je suka bude kamfanin sarrafa shinkafar, sai mu zo sai su sai ta akaka arha, sai su je kamfanonin sai su gyara su sa musu chemical su sa abu, sai su daga lodo su a trailer sai aka mana madada siya. Kamar yadda Najeriya take da man fetur a cikin kasa a banza, a cikin ruwa a banza, ba ta da company da refinery da za ta tace shi, haka za ta debi gurbataccen wato man fetur din da arzikin da ke cikin sa da kwalta da bakin man da ke cikin sa da menene da iskar gas da take cikin sa, fetur albarka ne. Haka za a loda wa jiragen ruwa a kai wasu kasashe, su sai su je su tace sai su dawo mana da man, sai kuma mu kuma mu saya su debi kwalta din, su debi man iskar gas din, su debi kaza su debi kaza, sun debi arzikin wasu kuma wasu wayo a cikin mu. Sai suka je suka bude kamfanonin da ake tace man a wasu kasashe na Najeriya, tunda mulki yana hannunsu sai suke turawa can sai su sayarwa kamfanin, sai kamfanin sai siya, sai suka dawo kuma su sayarwa Najeriya. Duk haka muke zauna muna kallo da ƴan siyasan mu da sarakunan mu da komai, ga kasan noma ga komai, zaluncin da ake a kasan nan na Allah ya isa ne. Allah ya kara mana arziki, Allah ya ba mu hanyar noma, Allah ya ba mu hanyar sana'a, Allah ya ba mu hanyar kaza, amma ina duk wani wake mai kyau da ka gani ba mu muke cin waken nan ba, za mu noma shi a nan Lagos ake kai shi da Ibadan, a can Inyamuri yake cin wake mai kyau, mu sai dai aka mana mai kwari shi muke ci, ka ci alalar cikin ka kwana kana tusa wallahi, saboda mai kyau din an dauke shi duk bujimi lafiyayye koshashen bujimi wallahi alazim. Na ga ku je abatuwa ku gani dabbobin da ake yankawa, ku je dukkanin da ake yankawa duk lafiyayyen dabbobi, manyan manyan bujima na miliyan kaza na kaza, kosassun bujima a trailer ake loda su akai su Kudu, su suke cin nama mai kyau lafiyayye shi a Kudu, ba wanda zai ci abinci ba nama. Ni ko ni da kai talakawa miskine, wani wasu wata guda ma bai kacin miya ma ba, kacin miya ba ai, su aibu ne a gurin su a ci abinci ba nama. Muna zaune malam talauci ya tinkare mu, abubuwa sun lalace bakin ciki, ina da damuwa da bacin rai a cikin zuciyata wallahi lazimi nake ga wallahi. A duniyar babu ba mu hanya neman, babu mutum manyan mu sun kisa taimake mu, abubuwa sun lalace. In ka duba juice da ake sha sai daga Kudu ake ka juice ba, dan juice din da ake sha an ana biki, mun kasa zuciya ka kasa gani wani juice ne ake yin sa a Banfai ko a Kano, babu wallahi malam. Yanzu nama muna da dabbobi, sai dai kasuwar dabbobi kam, malam Maduri a ina ne yobe wane ne duka. So sai suka je suka yi kamfanin sarrafa nama, sai su zo su sai dabbobin, sai su je su yanka su, su cire fatar su gyara ta su fidda ita kasashen waje, sai a yi muku takalma sai ku zo kuna siya tsada. Sannan naman sai su mai da shi a kwali su san shi a leda su buka mai su cika, sai a kawo muku, sai masu kudin ku je suna layi a manya-manyan store suna sayan naman. Ba mamaki naman na dabbar mai duburi ne, aka kai ta aka gyaro ta aka dawo da ita, kai me yasa ba za ka yi ba? An kashe mu murus airport ɗin mu nan da kake gani, yan jiragen da suke sauka, manyan jiragen da suke a wannan, babu duk abin da da su. Namu ne dan arewa ya hawo lokacin da ya hawo din mai kunya gyara mana, babu. Ka je Lagos ka ga yanda ake harka, jirgi ya hawo ya tashi, jirgi duk wasu manyan jirage na kasashen waje da suke zuwa da business da harka da waye a can ne, domestic din su airport din su na yawo a cikin kasa ya kuna mu nan gurin nan abushe, sai shanu suna kiwo. An kashe mu wallahi, ina ga muku saboda ku samari ne matasa, dole sai mun tashi wallahi mun shirya duniyar, ba za mu rayu ba fa sai mun same ta. To sun shirya wa samun duniyar, kar mu zo mu wayi gari nan da ƴan shekaru su mai da mu almajirai. Wallahi malam almajirai in karatu ne sun fi mu fita waje su je su yi karatu. In yanzu daman muke ne a gwamnati, yanzu ko mu farki kake daman tuntuni sun maka nisa. In za a ɗebi ma'aikata kaza in ka ga listin gaba ɗaya, sai ga sai an jero mutum 47, sai ga can wani mutum ɗaya Muhammadu sun tafi. Muna nan muna zaune sai bara sai roƙo sai su tumasanci, sai in an dubi tabal ka ganmu a cike ko an yi hadari dan adaidaita ya karo da yaro sai ga mutum 3000 suna tsaye suna jira kuna ina ba sana'a ba aiki ga daji a banza nan ga ruwa yana ta ambaliya an giya fita kowa ya zauna a gari wallahi matasa idan muku shirya ba kasan nan ku Allah zamanta su ya ga gare mu kuma ɗan kudun nan da kuke gani a kimta suke a shirye sun shirya wa yadda za su ci gwamnatin nan sosai mu kuma wanda suka rike kawukan amfaninmu a wajensu idan sun zo neman siyasa da ƙuri'a shi ne kurin amfaninmu a wajensu Allah ya mana afuwa Allah ya gyara halinmu Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa aljanna makomarmu insha Allah kamar yadda aka sanar wannan darasin shi ne darasin ƙarshe a wannan shekara sai kuma bayan sallar azumi insha Allah watan Shawwal da aji sanarwa din da rai da lafiya sai mu dawo kuma a ci gaba da fafatawa zikaratu din ne sauraron mana karatun jami'ar Bayero Riyadu Salihin gobe insha Allah Allah ya sa mu azumi lafiya mu kuma yi ibada lafiya kuma ya sa muna da nisan kwanan da zamu dawo mu ci gaba da bugawa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh